بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا وفرج عنا كروبنا يا أرحم الراحمين بياناتك يا أخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a cikin yini na shida ku yini na darasi na shida wannan ko na biyar darasi na shida cikin wannan wata ne alfarma watan Ramadan inda babban malamin malamin su yake gabatar da tafsiri mai girma a cikin tafsirin Qur'ani mai girma cikin wannan masallaci na Ubay ibn Ka'ab dama da na zauna an san wakilci nake yi ba wai malam ya gaji yana dan hutawa kadan sha'anin yau da gobe aikin da wahala ajiya an tsaya a cikin alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtarin haka ne to bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ
Allah subhanahu wa ta'ala yace faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm faman hajjaka dukkan wanda yayi jayayya da kai ya rasulullah fihi dangane da lamarin annabi Isa min ba'di ma ja'aka min al-'ilm bayan hujjojin da suka zo maka na ilimi ababan da ka karanta cewa annabi Isa ba dan Allah bane ba ba kuma Allah bane ba fa qul ta'alu kace musu to ku zo nad'u abna'ana mu kirawo ƴaƴan mu maza wa abna'akum kuma ku kirawo ƴaƴan ku mata maza wa nisa'ana mu kirawo ƴaƴan mu mata wa nisa'akum kuma ku kirawo ƴaƴan ku mata wa anfusana mu ma za mu zo da kawukan mu wa anfusakum kuma ku zo da kawukan ku sun ma nabtahil sa'annan min tsine ne niya ma'ana mi rantsuwar tsine fanajja la'natallahi sai mu sanya inuwar Allah subhanahu wata'ala alal kadibin akan a mutumin da yake makaryaci ne anan za mu fahimci abin idan muka koma a sira kamar yadda malaman sira suka rawaito Ibn Ishaq sai daga cikin manyan malaman sira an haife shekara ta 85 ya bar duniya shekara ta 150 bayan hijira shekara nawa kenan daga wancan lokacin zuwa wannan lokacin yanzu muna hijira ta 1442 shi kuma ya bar duniya a shekara ta 150 bayan hijira ai kusan shekara 1290 wani abu ya bar duniya ya rawaito a tarihin wannan kissar ta mutanen Najran da suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam wata ruwayar ta gwada adadin mutanen da suka zo sun kai kusan 12 wata ruwayar ta gwada sun kai mutum 16 wata ruwayar ta gwada kusan mutum 60 ne da 'yan kai suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam ala kullum koma dai nawa ne adadin su waɗannan kristocin mutanen Najran su suka zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Madina da suka zo suka shiga cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam daidai lokacin sallar al-Asr Annabi sallallahu alaihi wasallam bacin ya idar da sallah ya zauna sahabbai suka kalle su wanda suka gansu a wannan lokacin suka ce tunda suke kafin zuwan wannan kristocin ba su taba ganin mutane da suka sanya tufafi na alfarma kamar waɗannan mutanen ba wata ruwayar ta gwada cewa sun sanya tufafi irin na alhariri ne sa'annan suka rinka sanya zobuna irin na zinare tare da cewa sun san Annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta wa mabiyansa yin ado da waɗannan abubuwan sai suka ce na ɗaya daga cikin sababan da ya jawo Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙi saurara su a karo na farko har sai da suka koma suka je suka canjo tufafinsu suka sanya irin tufafinsu na masu bauta tukunna irin tufafinsu na malaman kiristoci sa'annan a rana ta biyu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya saurare su daga cikinsu mutanen da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tattauna da su akwai manya-manyansu mutum uku daga cikinsu akwai wanda ake kira Abu Haritha bin Alqama akwai Al-Aqib Abd al-Masih sanan akwai kuma As-Sayyid al-Aihim waɗannan mutane uku sune manya-manya daga cikin waɗannan kabilun da su Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rinka tattaunawa sai suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallama mun zo ne muna so mu tattauna da kai akan abin da mu ma a cikin addinin mu mun yi sabani da shi kai ma'ana addinin mu na kristanci mu ma mun yi sabani akan wannan abu daga cikin mu akwai wanda suka ce Annabi Isa Allah ne saboda me saboda dalilan da malam ya fassara kwana biyu baya da suka wuce yubriul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta بإذن الله وينبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إنا فاتا من غاني وانن دليلا تستتبا وان ديكي راية ما تجشين إنبا الله سبحانه وتعالى با باب وان ديكي سنة قيب إنبا الله سبحانه وتعالى با سبو داكا ونقنقرن تستتي النبي إيسى الله ونقنقرن نشر السوشيكم تستتي النبي إيسى دان الله نبا الله با ميسا دان الله ني سبو دا أنهي فيش باتارد باتارد أبابا yasa a bayan Allah ta inda masala Isa inda Allah kamar sali Adam malamin da ta idan wancan suka kafa hujja ma kai haihuwar Annabi Isa ta fi zama mu'jiza ce da haihuwar Annabi Adam ta fi zama mu'jiza ce da haihuwar Annabi Isa domin shi Annabi Adam an halice shi ba uwa ba uba shi ko Annabi Isa da uwa ma aka halice shi wasu su suka ce a salisu salasa ma'ana Annabi Isa shine na ukun uku wato na ukun ubangijin da suke bautawa sai suka zo suke tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam suke ce masa menene ra'ayinka akan wannan menene abinda zaka ce dangane da wannan abinda muka zo da shi muke tattaunawa akai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya musu shiru bai ce musu komai ba har sai da aka yi masa wahayin kusan ayoyi guda 80 din surata al-imran wannan sura da muke karanta ayoyinta na baya da har zuwa nan da ayoyin da suke gabanta sama da ayoyi guda 80 Allah subhanahu wataala yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi yana bashi ansa akan tambayar da mutanen najiran suka yi masa sune wannan ayoyin da muke karantawa yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yasa ya kirawo su ya karanta musu bayan ya karanta musu sai ya ce to ku yi imani da Allah ku sallama ku miƙa wuya zuwa ga addinin musulunci suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam su ba za mu mun riga mun yi imani tuntuni me yasa zaka ce mu sake yin imani annabi sallallahu alaihi wasallam a karo na biyu yace ku sake miƙa wuya ku yi imani zuwa ga Allah subhanahu wataala suka sake mai da suka ce tun kafin kai imani da Allah mu muka yi imani da shi suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma gaskiya ne da sun kasance akan bautar su ta gaskiyan gaske bautar da annabi Isa ya daura su akai sirga annabi sallallahu alaihi wasallam yi imani Allah subhanahu wataala ce wa idza yutla alaihim ayatuna qalu wa idza yutla alaihim ayatuna qalu amanna bihi min qabl inna kunna min qablihi muslimin idan aka zo ana karanta musu ayoyin qur'ani masu imani daga cikin su sai suke mun yi imani da abinda ake karanta wannan na qur'ani ai tun kafin a saukar da wannan qur'ani dama mun yi imani da Allah kwa dai annabi Isa kuma bawan Allah ne manzon sa ne ina fata mun gane to amma tarjiyar da suka yi anan kasancewar suna bin at-taura wadda aka canja ta at-taura wacce take ba ita ce at-taura ba ita afwan injila wacce take ba injilar da annabi Isa ya tafi ya bar musu ba sun canja abubuwa da yawa daga cikin ta yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ƙarya kuke a cikin injila gaba ɗaya da annabi Isa ya tafi ya bar muku babu inda Allah subhanahu wataala ya sifanta kansa da cewa yana da da sa'annan kuma babu inda Allah subhanahu wataala yake ku rinka bautawa cross din da kuke bautawa haka zalika kuma babu inda aka halatta muku cin alade wannan abubuwan da kuka faɗa guda uku duk gaba ɗaya ƙarya kuka yi wa Allah subhanahu wataala babu su a cikin addinin nan gaba ɗaya to a wannan lokacin batin sun yi wannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan idan ba ku yarda ba ku zo mu mubahala ma'ana ku zo mu dabi'a sai a wancan lokacin in aka turo Annabi in mutane suka karyata shi sai ya ce ku zo ku rantse cewa akan abin da kuke gaskiya ne ni ma in rantse akan abin da nake gaskiya ne daga nan sai mu sanya tsinuwar Allah a tsakanin mu da ya ga mun sai su je su yi wannan sai suka ce to ba mu lokaci mai shawara sai suka fita suka je suka zauna a junansu suna tattaunawa ya za su daga cikin mutum uku da na lissafta muku Al-Aqib Abdul Masih yana ɗaya daga cikin manya-manyan su wanda suke sauraron ra'ayinsa sai suka ce a matsayinka na babban shugaban mu me kake gani dangane da wannan abinda Muhammadu ya faɗa yanzu za mu biye masa ko ba za mu biye masa ba sai yake cewa ni da ku mun tabbatar da cewa wannan annabi ne kuma Allah subhanahu wataala ne ya aiko shi kuma akan gaskiya yake mun tabbata da cewa idan muka yi wannan mubahala da shi muka yi wannan kinene ne ya tare da shi to duk gaba daya dangin da dukiyoyin mu sai sun lalace gaba daya tunda haka ne ba za mu shiga wannan ba bari mu je mu sulhu tare da shi idan muka yi wannan sulhun tare da shi sai mu gamsar da shi cewa za mu rinka ba shi jizya ina fata mun gane mu kuma kyale mu je mu ci gaba da yin addinin mu suka zo suka samu Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ga suka ce su sun je sun gamsu da abin da ya faɗa musu amma ba za su shiga addinin sa ba ai ajama sun sani Allah subhanahu wataala allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wadanda aka ba su littafi sun san Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda suka san dan su dayan su ina tsammanin ko a wannan da ya musulunta ɗaya daga cikin manya-manyan malaman Yahudawa da ya musulunta ya zo Annabi sallallahu alaihi wasallama yana karanta wannan ayar suka ce wallahi yadda muke karanta sifofinka ya rasulullah a cikin at-taura da injila wallahi ɗaya mu sai ya kasa gane ɗansa amma idan ya ganka ba zai kasa gane ka ba ma'ana da ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama baya ko shakka daga wannan sifofin da ya karanta cewa wannan Annabi sallallahu alaihi wasallama ne amma ɗanka ta iya yiwuwa abin da ya faru da matarka ko kaninka yayi mu'amala da ita ko yayanka yayi mu'amala da ita ta zo ta haifa maka ɗa mai kama da kai sak a ce wannan ɗanka ne kuma ba yadda ka iya suka ce amma Annabi sallallahu alaihi wasallama ba yadda za a yi sifarsa ta ƙarya tabbas Annabi sallallahu alaihi wasallama mun san shi fiye da yadda muka san yayanmu to a wannan lokacin suka zo suka sulhunta sai suka ce ya rasulullah ka hada mu da wani mutum amintacce daga cikin amintattun sahabbanka domin ya je ya rinka hukunci a tsakanin mu cikin dukiyoyinmu Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce zan hada ku da mutumin da yake amintacce ne a cikin wannan al'ummar alƙawi mai ƙarfi ne masani ne mai ilimi ne kuma al'amin amintacce ne Sayyidina Umar yace tunda nake a rayuwata ban taba burin Allah ya bani shugabanci ba sai randa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kalma yace wa nasara najran kuje zan hada ku da mutumin da yake alƙawi sannan kuma al'amin mai ƙarfi kuma amintacce Sayyidina Umar yake kwana ne ina burin Allah ya sa ni ne wanda za a ba wannan shugabancin saboda me ba wai don kwadayin shugabancin ba sai don kwadayin waɗannan abubuwan guda biyu ma'ana sifar wanda za a ba shugabancin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙawi ne al'amin daidai da Annabi Musa da wacce take cewa mahaifinta inna khayra man ista'jarta alqawiyul amin wace gari da azhar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo masallaci ya zo ya zauna da ya zo ya zauna bayan idan da sallah ya jiyo cikin sahabbai Sayyidina Umar yace ina gefe sai na rinka dan zugon wuya ina daga kai dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hango ni ko ya ce in zo in karbi wannan shugabancin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta juya har idan sai kan ya kai kan Abu Ubaida bin Jarrah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wa Abu Ubaida yace kai na amintar akan wannan al'ummar ka je kai hukunci a tsakaninsu kun ga ace idan kana so ka zabi shugaba a cikin al'umma wannan sune manya-manyan sifofi guda biyu da ake fara dubawa shugaba dan ya zama amintacce kadai ba shi da abu da kira al-quwwatu tanziziyya ba shi da izzati power a hannunsa ba zai iya zartar da hukunci ba ba zai iya tilastawa ai kaza ba wannan bai tantance ya zama shugaba ba ko da ku shi a karan kansa amintacce ne kai ba za ka saki dukiyar al'umma ba kuma ba ka so kaga an saki dukiyar al'umma wannan abu ne mai kyau to bayan haka kuma sai me daga nan ba wani abu ba za ta yi ba ba haka ake shugabanci ba dole sai ya kasance kana da executive power a hannunka kana da dama ka yanke hukunci akan abubuwa ka zartar da hukunci ka tilasta doka a jika akai sa'annan kuma ka tsara ka zama amintacce akan wannan sai za ba a fara gabatar da al'amin ba sai aka ba fara gabatar da alqawi sannan al'amin ya biyo baya to wannan yana daga cikin quality na shugaba idan kana so a samu ci gaba a cikin al'umma ba makawa sai shugaba ya hada waɗannan sifofin guda biyu banu najran nasara najran suka tafi daga gurin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya hada su da wannan yi sulhu da su to kansu ne Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan sun zo suna yi maka jayayya dangane da annabi Isa suna cewa Allah ne wasu suna cewa dan Allah ne wasu kuma suna cewa salisu salasa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam to ka gaya musu su zo mu yi wannan a rantsuwa mu yi wannan tsinuwa tare da su annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yasa na fassara fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum nace ya maza domin annabi sallallahu alaihi wasallam a karkashin nan da ya tashi sai ya dako a Hassan da Hussein jikokinsa wa nisa'ana wa nisa'akum da ya tashi karkashin mata kuma sai ya dako na Fatima wa anfusana wa anfusakum sai suka zo shi da Sayyidina Ali ina fata mun gane saboda haka sai suka ce summa naftahin sai annabi mubahala fa naj'al la'natullahi 'ala al-kadibin idan aka ce al-la'na lokacin da kace wani Allah ya la'ance ka abinda kake cewa wani Allah ya nesanta ka da rahamarsa ina fata mun gane shine lafazin ka da kake cewa wani Allah ya la'ance shi ko kuma Allah ya tsine masa na'am
إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ
نعم إن هذا لهو القصص الحق حقيقه wannan tarihin annabi Isa da muka karanta ko kuma hakika wannan qur'anin Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lahuwal qasasul haq wallahi labari ne wanda yake na gaske ne labari ne wanda babu ƙarya a cikin sa dangane da haihuwar annabi Isa irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya hakaito tarihin annabi Isa a cikin alqur'ani ko a cikin injila babu wannan shi ya sanya lokacin da su Ja'far suka tsaya a gaban Najashi da suka karanta masa suratu Maryam Najashi sai ya fashe da kuka yake cewa wallahi wannan bayanin da kuka zo da shi wallahi haka yake hammace da abin da babu shi a cikin addinin ba ko shi a cikin addinin ku dangane da haihuwar annabi iddital qur'ani ya kawo bayani akan haihuwar annabi Isa saboda ne saboda waɗanda za su zo su rinka lissafin cewa annabi Isa Allah ne ko dan Allah ne Allah subhanahu wataala ya gama tsarkake shi da bayanansa shi yasa yace inna hadha lahuwal qasasul haq wama min ilahin illa Allah anan Allah yana so ya kore dukkan wani abin da ake jinginawa bauta ko ma bayan shi yace ma lin nafi ma min ilahin babu wani abun bauta illa listisna domin to gaciya illa Allah sai dai Allah subhanahu wataala shi kadai dama kalmar shahada bangare biyu ne da ita bangaren ta na farko annafyu bangaren ta na biyu kuma al-istisna ko kuma al-istibat bangaren ta na farko kace la ilaha illa Allah la ilaha babu wani abun bauta illa Allah sai dai Allah subhanahu wataala shi kadai ma'ana babu abin da ya cancanta ka bauta masa in ba Allah subhanahu wataala shi kadai ba, wa inna Allah haqiqa kuma Allah subhanahu wataala lahuwal azizul hakim shine mabuwayi mai hikima. Fa in tawallau idan kuka juya baya, hidaji zai iya zama akan Nasara Najran, zai iya zama kuma akan dukkan wanda ya bi sunnatu da tafarkin su. Fa in tawallau idan kuka juya baya, kuka yi imani da wannan ayoyin da aka karanta muku, fa inna Allaha alimun haqiqa Allah subhanahu wataala alimun masani ne bil mufsidina ga mutane masu barna. Na'am.
قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تعلوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
Wannan ayar tana gaggata ne akan kiristoci ko kuma akan yahudawa, domin lafazin ahlul kitab a cikin qur'ani dukkan inda yake yana tabbata akan mutum akan jinsi biyu ne, ko dai jinsin yahudawa ko kuma jinsin kiristoci. Anan kul ce ya Muhammadu ka gaya musu sallallahu alaihi wasallam, wa zai gaya wa ahlul kitab, ka gaya wa mazuwa littafi ma'abuta littafi, ta'alu ila kalimatin ku zo zuwa ga wata kalma, sawa'in bainana wa bainakum wacce za ta daidaita tsakanina da tsakaninku. Wannan kalmar mecece mecece cewa alla na'budu illa Allah, kada mu bauta wa kowa in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba, wala nushrika bihi shay'a, kada mu sanya masa kishiya cikin bautarsa, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, kada tashi mu yarki tashi abin bauta koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in tawallau idan kuka kin imani da wannan, kuka juya baya, fa qulu to ku musulmai ku ce musu ishadu ku sheda bi anna muslimun haqiqa mun yi imani kuma mun mika wuya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Dangane da wannan ayar malamai da dama sun tattauna akan menene dalilin da yasa aka saukar da wannan aya, sa'annan yaushe ne aka saukar da ita wannan ayar. Wannan ayar an saukar da ita ne kusan sababin nuzul ɗinta da ba za mu tsaya a kansa ba, kamar da Ibn Kathir ya kawo sababin nuzul ɗinta kusan guda hudu, gurabe daban-daban-daban-daban da dalilin da yasa aka saukar da ita. Amma madmunin abin da take kunsa shine saƙo ne da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rinka rubutawa zuwa ga manya-manyan shugabannin duniya na wancan lokacin. Daga cikin su takardar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta zuwa ga Hiraql, inda yake gaya masa, yake rubuta ta takarda yake cewa min Muhammadin Rasulillah, daga Muhammad manzon Allah, ila Hiraql azimur Rum, zuwa ga Hiraql sarkin Rum mai girma madaukaki shugaban Rum. Ku duba gani girmama da mutuntawa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kajir yake magana amma da ya tashi bai masa magana da uslubi wanda yake mai kaushi ba, bai masa magana da uslubi na kaskantarwa ba. Shugaba dukkan inda yake, in za ka masa magana sai ka mutunta shi, sai ka girmama shi. To wannan shugaba ne da ma yake ba akan gaskiya ba, ina kuma ga shugaban da yake akan gaskiya. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace masa tsira da aminci ya tabbata ga mutumin da ya bi shari'a, bayan haka ka miƙa wuya ka musulunta sai ka kubuta, ka musulunta Allah subhanahu wataala zai baka ladanka guda biyu. Idan ka juya baya kana da manya-manyan zunubai guda biyu, zunubin mutanenka da ka ɓatar da kuma zunubin kanaka na kanka. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta musu wannan takaddar ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'a. Wannan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kiraye su zuwa gare shi shine risalar kowanne annabi da Allah subhanahu wataala ya turo a bayan kasa. Primary assignment din da kake fara koya wa mutane shine su bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai, kada su sanya masa kishiya. Shi yasa ajin kure Allah subhanahu wataala sai ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Allah subhanahu wataala ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wastanibu taqu. Ai kowanne annabi idan yazo wannan shine muhimmi, shine abin da ya kawo shi bayan kasa, abin da yazo jaddada tauhidin zuwa ga Allah subhanahu wataala. Wannan bacin Allah subhanahu wataala ya kawo su a dunkule, sai kuma ya rinka kawo su a rarrabe. Walaqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budu allah wa ila aadin aqahum huda qala ya qaumi i'budu allah wa ila samud aqahum salihan qala ya qaumi i'budu allah wa ila madyana aqahum shu'ayban qala wa ila madyana aqahum shu'ayban qala ya qaumi i'budu allah. Dukkan wani annabi idan yazo muhimmarsa ta farko da yake fara kaiwa, yake fara yi a bayan kasa, shine sanya mutane su tsaye da tauhidi, bautar Allah subhanahu wataala. To annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma akan wannan wajaban yake tafiya. Shi yasa ya rinka tura musu da takaddu, yana cewa ku zo ku yi ibadi, ku zo ku bauta wa Allah subhanahu wataala shi kadai. Hiraqul ya san wane ne annabi sallallahu alaihi wasallam, domin kafin zuwan wannan takaddar Abu Sufyan ya kai sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ta inda bai sani ba. Haka ne za ku tuna kissar Abu Sufyan da Hiraqul, lokacin da Hiraqul yake tattauna da annabi da Abu Sufyan, yake tambayarsa dangane da annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin Abu Sufyan bai musulunta ba, amma mafi kyawun shaida da maki ya bar akan makiyarsa ita ce shaida da Abu Sufyan ya bar akan annabi sallallahu alaihi wasallam, ita ce tana ɗaya daga cikin mafi kyawun shaida da maki ya bayar akan makiyinsa. Yana rigima da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai masa ƙarya a gaban Hiraqul ba. Ina fata mun gane shi yasa zuwan wannan takaddar ta jijjiga a zuciyar Hiraqul. Malam ya bayani akan wata daga cikin tattauna da ta gudana a cikin kwana biyu baya da suka gabata a karatunsa. Na'am.
وما أنزل في التوراة والإنجيل إلا من بعد أفلا تعقلون.
نعم كما قال سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى يقول ولا تتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. Kada sashinmu ya riƙi sashi abin bauta kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da faɗinsa cikin suratul tauba, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ina ganin Abi bin Hatim yazo ko shi ko wani sa da yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akwai wata aya da aka saukar a cikin Qur'ani, wannan aya ni ban gane menene abin da take nufi ba, mu ba mu kasance muna bautawa malamanmu ba, amma dai Allah ya ce, dai sai Allah ya ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, ma'ana sadake su ababan bautawa kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba sa halatta muku abin da yake haramun ne, abu haramun ne a zo a ce maka halal ne, suna yi ko ba sa yi? Yace suna yi. Suna haramta muku abin da yake halal ne ko ba sa yi? Suna yi. Ku ne musu biyayya akai ko ba ku musu? Mun ne musu, sai ce wannan biyayya da kuke musu bacin sun halatta muku halal kuma sun haramta muku haram, wannan shine bauta musu da kuka yi. Dukkan mutumin da yace maka abu kaza halal ne kuma akan ƙarya ne, ka san kuma akan ƙarya ne, yace maka abu kaza da yake halal ne yau ya mai maka da shi haramun ne, kai masa biyayya daidai yake da ka rike shi abin bauta. Sai da ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wannan abin da kuka aikata shine bautar ku. Ya ahlul kitabi limatu hajjuna fi ibrahima wama unzilatit tawrat wal injilu illa min ba'di. Nan Allah subhanahu wataala ya dawo yana sake magana akan yahudawa karo na biyu ko kuma karo na uku. Ya ahlul kitab, ya ku yahudi, ya ku nasara. Wasu suka ce yahudawan madina ne da waɗannan dai nasara na jidan da najran suka sake zama a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin karo na biyu suka sake tattauna da shi dangane da Ibrahim Annabi Ibrahim suka zo gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu su suna cewa Annabi Ibrahim ba Yahudi ne wasu kuma suka ce Annabi Ibrahim a Nasara ne Kirista ne Allah subhanahu wataala sai yake tambaye sai yake cewa limatu hajjuna fi Ibrahim me yasa kuke musu me yasa kuke jayayya dangane da Annabi Ibrahim wama unzilat at-taurat wal injil illa min ba'di batin da at-taura da injila ma ba a saukar da ita ba sai bayan sa sai bayan Annabi Ibrahim sai bayan shuda Annabi Ibrahim sannan Annabi Musa yazo sannan Annabi Isa yazo to taya kuka san haka afala ta'qilu yanzu ba za ku yi hankali ba za ku hankalta ma cewa Annabi Ibrahim bai san at-taura bai san injila ba sai bayan sa aka saukar da ita na'am
فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا
Allah subhanahu wa ta'ala anan yana so ya ba su amsa dangane da inkarin da suke yi dangane da abinda suka zo suke tambaya ma'ana Allah subhanahu wataala ya nemi su inkarin abinda suke tambaya yi mamakin waɗannan kalle suka gani sun zo suna musu cikin abinda suke da ilimin sa ma'ana suna da ilimin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama aiko shi gaskiya ne shine hajjatu fi malakum bihi ilm kuna musu cikin abin da yake kuna da ilimin sa kun san gaskiyar sa kun san Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin littafin ku a rubuce walamma ja'a kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu lokacin da abin da suka sani yazo musu kafaru sai suka kafirce Allah subhanahu wataala yake ka duba ka gani Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin littafin su amma sun zo ba yana cikin littafin su sun zo ba sa jayayya akan sa ba zo suna tambaya dangane da shi ba amma sun tsallake suna jayayya akan Annabi Ibrahim wanda Annabi Ibrahim kuma ba saukar da littafin su lokacin da yake nan ba ma'ana ai abinda Allah yake tambaye su me yasa ba za ku jayayya akan Annabi sallallahu alaihi wasallama ba sifofin sa da komai suna nan gashi kuma a gaban ku kun yi imani amma kun tafi can kun je kun dauko Annabi Ibrahim kuna so ku yi musu akan sa falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi ilm me yasa kuke so ku yi musu ku jayayya cikin abin da ba ku da ilimi akan sa ina fata mun gane Allah subhanahu wataala ce wallahu ya'lamu Allah shine wanda ya sani wa antum la ta'lamun hakika ku ba ku sani ba ma kana ibrahimu yahudiyya ga amsar nan yanzu Allah yana ba su ma kana ibrahimu yahudiyya Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba yahudi Annabi Ibrahim bai kasance cikin yahudawa ba bai kasance ba yahudi ba yahudi bane ba wala nasraniyan bai kasance kuma nasara bane ba bai kasance cikin kristoci ba walakin kana hanifan sai dai ya kasance idan aka ce al-hanif abinda ake nufi wasu malaman suka ce al-mustaqim wanda yake bin tafarki madaidaici wasu malaman suka ce abinda ake nufi da hanif shine mutumin da ya da sifofi kamar haka na daya mutumin da ya kadaita Allah cikin tauhidin sa sa'annan yazo yayi jayayya da wasu akan su yi imani da wannan addini su yi imani da tauhidin kace wannan shine wanda ake kira mutumin da ake kira hanif musliman kuma shine wanda ya miƙa wuya ga abinda Allah subhanahu wataala ga dokokin Allah subhanahu wataala ya kaskantar da kai yayi biyayya zuwa ga shari'ar Allah subhanahu wataala wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai zama daga cikin mushrikai ba ma'ana bai zama cikin wanda suke mushrikai bane ba in ba ku manta ba na karanta muku ayar suratul nahl randa malam bai darasin ta ba inda Allah subhanahu wataala inda ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan jalla ta wa lam yakun minal mushrikin ma'ana bai zama daga cikin mushrikai ba bai zama daga cikin yahudi ba ko kuma daga cikin nasara amma shi hanifan musliman ne ina fata mu gane shi yasa anan sai Allah ya ce inna aulan nasi bi ibrahima lallazina tabu wanda suka fi hakika wanda suka fi cancanta da bin wanda suka fi cancanta da annabi ibrahim suka fi cancanta da sai annabi ibrahim nasu ne sune wadanda suka bi tafarkin da annabi ibrahim yake kai wa hadha an-nabiyyu sai Allah subhanahu wataala ya karrama annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama shi sai ya ce wa hadha an-nabiyyu da kuma wannan annabi ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya da'awarsa akan tafarkin annabi ibrahim take tafiya thumma auhayna ilayka anittabi' millata ibrahim hanifan wama kana minal mushrikin ma'ana akai maka wahayi kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ka bi tafarkin annabi ibrahim bai kasance daga cikin mutane mushrikai ba saboda haka wanda za su musu akan annabi ibrahim ce nasu ne sune wanda suke koyi da tafarkin da annabi ibrahim ya tafiye bane annabi ibrahim kuma kuduwa ne lamba ɗaya ne cikin koyi da tauhidi shi yasa malamai suka ce shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ababun tauhidi sai da aka yi masa wahayi da ya koyi da annabi ibrahim tare da cewa ya fi annabi ibrahim falala ya fi shi daraja amma Allah subhanahu wataala ce in dai tauhidi ne kowa sai ya koyi da annabi ibrahim shi yasa gaba ɗaya abin da muke da a aikin hajji gaba ɗayan sa koyi ne da annabi ibrahim ina fata mun gane wallahu waliyul mu'minin Allah subhanahu wataala shine wanda yake jibantar lamarin mu'minai na'am
وَدَّ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَدَّ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَنَقَلْقَرِي daga cikin yahudawa daga cikin nasara kristoci sun yi burin ina ma za su batar da ku ina ma za su batar da ku ku bakkan shiriyar da kuke ta bin annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi yunkurin haka ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba wajen hana mu'minai biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wajen sanya kokonto a cikin zukatan wanda suke so su bi annabi sallallahu alaihi wasallam kamar Ka'ab bin al-Ashraf lokacin da manyan Qurayshawa suka kira shi suka ce ya Ka'ab muna hada ka da girman Allah da girman Annabi ka gaya mana gaskiya ko kuma tunda baya ganin girman Annabi shi muna hada ka da girman Allah ka gaya mana gaskiya shin mu kafiran Makka mu ne daidai ko kuma a'a Annabi sallallahu alaihi wasallam shine akan daidai Ka'ab bin al-Ashraf yake tunda kun hada ni da girman Allah yanzu zan gaya muku gaskiya ku da kuke kafirai ku ne akan daidai Annabi sallallahu alaihi wasallam akan kuskure yake wa yaqulu allazina kafaru haula'i ahada min allazina amanu sabila ba muqaddima ba kuma Allah yace ula'ika allazina la'anahumullah irin wadannan sune wanda Allah ya tsine musu wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira kai sai Allah subhanahu wataala ya bada shedar kine masa saboda me hana mutane da yake shiga addinin Allah subhanahu wataala wannan a wancan lokacin akwai irin yunkuri daban-daban da akai wajen hana mutane bin Allah subhanahu wataala kamar yadda mu ma yau karba dauka mun tsira mun fita daga cikin wannan aya a mu ma kullun garin Allah ya waye akwai yunkurin da ake ta kokarin yi wajen nisanta mu da wannan addinin wannan ayar haggoba tana gaggata akan yahudi da kristocin wannan lokaci tun a tarihin baya za mu fara dubawa za mu ga kaidinsu akan tuntsirar da a khilafa da suka rinka yi tun daga khilafatul usmaniya da suka kokari suka raba mu da musulunci kwaya ɗaya wanda muke da shugaba kwaya ɗaya da muke koyi da shi bayan nan suka zo suka yi ta yunkurin yadda za su batar da mutane, yadda za su canja wannan addinin, shine suka kirkiro mutanen da ake kiran su orientalists, suka rinka zuwa cikin wannan addinin. Muhimma ma'ana babban abin da suka sanya a gaba shine ba wai su zo su ce maka kabar addinin ka ba, a littattafai suka rinka dauka suna rubuce-rubuce akai, musamman littattafai wanda suke na turanci aka rubuta, su suka fi yi wa illa wajen rubuta sira tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma fassara Qur'ani da son zuciya. Ga wanda bai sani ba, idan ya karanta sai ya dauki wani ideology wanda yake bai san daga ina ya samo shi ba, yana tsammanin hidima yake ga addini, ashe ya bar kan addinin gaba daya. Sa'annan bayan sa suka zo suka kirkiro at-tabshir missionary, kristoci muna gani suka rinka zuwa suna shiga kauyuka su je su rinka raba kayan abinci, suna raba musu injin markade, suna gina musu coci, suna cewa ku ba addinin mu. Dukkan wannan sai da aka yi abin da ake kira al-hurubu salibiyya, holy war. Shi wannan hurubu salibiyya holy war da aka yi shine yakin da sai da aka gwada shi sau bakwai tsakanin musulmai da kafirai, yaki na bai ɗaya musulunci da kafirci da sunan musulunci da kafirci, sai da aka yi sau bakwai. A wannan lokacin gaba ɗaya kafirai ba su taɓa cin nasara akan musulmai ba, ko da daidai da rana ɗaya. To da suka ga cewa tsawon yaki bakwai aka yi suka ga cewa ba za su iya cin nasara ba, shine suka kirkiro da wannan hanyoyin. Orientalist suka zo, missionary suka zo, bacin su yanzu abin da yafi komai illa a wannan lokacin wanda ake batar da mutane shine westernization. Kun ɗibi 'ya'yanku ko kun tura 'ya'yanku kasashen waje sun je sun yi karatu, a cikin wannan karatun da suke za a raba su da addininsu, a ciki za a sanya musu ideology su ɗauko shi su zauna da shi cikin gidansu, su zauna da shi cikin ƙasarsu. Ka ne wa yaro magana akan addini, yana nuna ka wannan ƙauyanci ne, wannan rashin wayewa ne. Yanzu kuma yaƙin da yafi kowanne hatsari shine intellectual war. Intellectual war shine abin da ake kira da al-ghazul fikri, yadda za a yaƙi ma tunaninka gaba ɗaya. Aka zo muku Facebook, Twitter, satellite da sauransu, duk gaba ɗaya ba wani abu ne ba don ƙoƙarin raba ɗan adam da addinin sa. Kamar yadda malam ya faɗa a satin da ya gabata, a kwanakin da ya gabata, yanzu nan gurin da a ce muka sai an biya za a shigo a ji wannan karatun, wani ta ce gurin karatun bayan sai an biya. Amma gidan bal da kanka ka ɗauka ka je kake biya, gurin da idan ka zauna kai kallon bal ɗin zunubi za a rubuta maka. Domin me? Domin baka da lada. Me kake yi a gurin? Bata lokaci ake. An ci club ɗinka ka tashi kana cikin bakin ciki. Mumini yana ɗaukan bakin ciki akan kafirai. Dangane da masu buga bal ne malamai suke saɓani akai, amma masu kallonsa, masu kallonta ba malamin da ya ce mai kallon bal ba shi da laifi. Saboda baka da wata fa'ida da take dawowa kanka kai tsaye akan kallonta. To dan haka wannan su ne matakai guda biyar da muke kai yanzu a duniya ake amfani da su wajen batar da mu da batar da wannan addinin. Akwai ɗan uwa da ya bani littafin sira da aka rubuta, idan ka ga fardar da aka rinka rubuta da turanci aka rubuta ta, idan ka ga fardar da aka rubuta a ciki za ku sha mamaki sosai. To duk target ɗin shi ne wanda bai iya wannan larabcin da zai karanta irin waɗannan littattafan ba, bai san yadda zai je samu malaman da suke sun ƙware akan irin wannan karantawa, sai ga cewa yana sanya addini, sai ya ɗauki wannan littattafan yana karantawa. A ciki abin da yake karanta ashe ya sauka da kan hanya, ya ɓata hanya ta inda bai sani ba, sai ya zo ya rinka magana da abin da yake ba addini ba ne ba, yana ganin ya waye. Ashe kuma wayewa tasa ta sanya masa wani sabon jahilci wanda za ta nisanta shi da Ubangiji. To dan haka kar ka taɓa yadda kai karatu babu malamin da ya shirya da kai, kar ka rinka shiga internet kana cewa dukkan abin da ka gani za ka karanta a kai. Babban hatsarin da muke fama da shi a yau shi ne komai ma zubawa ake a internet, wanda aka tace da wanda ba a tace ba. Dan haka akwai hatsari babba idan ka rubuta internet a matsayin shi ne gurin da za ka rinka karatu, mutukar ba ka da rariyar tace abubuwa. Abinda muka faɗa na daidai, Allah Ubangiji ya bamu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah Ubangiji ya yafe mana. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.